إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ودلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأن اللجنة متارن البركة كمرين تكسى بقبعة الدى محاضروني a ciki a cikin garin Saminaka tana bin masallatai wato na ahlus sunna tana gabatar da wato muhadarori da lakcoci Allah subhanahu wataala a cikin ikon sa ya kaddara wannan muhadara ta fado cikin wannan masallaci za a gabatar da ita a wannan masallaci mai albarka wato wannan masallaci na tunawa da malam marugayi alhaji malami muna fatan Allah abin Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da za a wato karantar da mu a cikin wayanda suka halarci wannan guri mai tarin albarka akwai mai girma daga cikin rahama Saminaka alhaji Muhammad Sani Abubakar da kuma chief imam na Masjid Nur Rashid a society Malam Abdul Wahid Abdul Razzaq da kuma a tare da mu kuma akwai a Sheikh Malam Nuh Abdul Hamid malamin mu uban mu kuma da kuma Malam Sabih Muhammad Salis da kuma shugaban wato lajina Malam Abdullahi Hussein a tare da mu daga a Sheikh ne wato limamin kurosha malam Sabiu Muhammad shi ma ya halarta wato uban mu daga kurosha Allah subhanahu wa ta'ala malam Abubakar malam Abubakar Hassan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da za a karantar da mu a wannan guri ga malam ba tare da bata lokaci ba kamar yanda wato ilani ya gabata abin da za a gabatar a wannan guri shine wato ku zo mu yi zikirin Allah madaukakin sarki za a karantar da mu kaifiya wato ta zikirin Allah madaukakin sarki bisa ga wato hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba wato irin wancan hanya ta waɗanda suke wato sauran su dai ga sunan dai abubuwa dai an wato ba tare da sai mun bayyana ba ga malam ya zo falyatafaddal mashkuran a kafin nan an yi bayani dangane da masu mashina da suka ajiye a gefen titi ana wato kira gare su su akwai rumfa a nan gefe dan shi shigar da mashinan nasu gefen rumfa za a samu wanda zai dan za su dan wato kula da wannan malam falyatafaddal mashkuran assalamu alaikum wa rahmatullah
a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ina mana gaisuwa na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
muna mika godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ara mana numfashi muka kasance cikin rayayyu muka ga wannan yammaci ta yau ma'ana Lahadi daren Litinin wanda muke 16 ga watan 6 ga watan 6 wata ta Jumadal Akhir a shekara ta 1447 bayan hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina. Rana ce kuma wadda ta yi daidai da ma'ana 7 ga watan 12 a shekara ta 2025 a kalandar Bature, don gabatar da muhadara a ƙarƙashin wannan lajina mai suna Lajinatu Du'atus Sunna, wanda maudu'in da za mu yi magana a kai kamar yadda mai gabatarwa ya yi bayani, ma'ana shi ne ta'alau nazkurullaha azza wa jalla, ma'ana ku taho don mu yi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne maudu'in da za mu yi magana a kai, kuma ƙarƙashin wannan maudu'i muna da gaɓoɓi kamar guda 9. Na farko akwai al-muqaddima, na biyu akwai ma'anar zikir wa anwa'uhu, ma'ana meye ma'anar zikiri da kuma nau'ikan zikiri. Abu na gaba na uku shine ayatul qur'an wal ahadithun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta'muruna bi zikrillahi azza wa jal, ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan ma'aikin Allah mai tsira da aminci waɗanda suke umartan mu da yin zikiri. Gaba ta hudu ita ce fawaidu zikir wa fadli, ma'ana fa'idodi na zikiri, amfanin zikiri da kuma falalan da yake tattare da zikiri. Gaba ta biyar shine aqsamun nas ala zikir, karkasuwan mutane dangane da abin da ya shafi zikiri. Gaba ta shida ita ce waqtu qira'atu ba'd az-zikr ba'd al-adhkar wa adadihi wa muhallu, ma'ana lokacin da ake karanta wasu daga cikin zikirai, akwai lokacin da ake karanta su, sannan kuma da adadin abin da ake karantawa da kuma muhallin da ake karantawa. Gaba ta bakwai ita ce ba'd adhkarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wasu daga cikin zikirorin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Gaba ta takwas ita ce an-nasihatu, ma'ana nasiha bayan karkare waɗannan gaɓoɓi da muka ji. Gaba ta tara ta ƙarshe ita ce al-khatima, ma'ana karkarewa. Don haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya shige mana gaba, ya yi mana jagoranci, ya ba mu ikon faɗin daidai. A inda muka samu kuskure, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mantar da mu kuskuren kuma ya gafarta mana. Don haka ba tare da jinkiri ba, za mu ci gaba. Mun riga mun gabatar da gaba ta farko ita ce al-muqaddima, wanda mun riga mun gabatar da ita. Don haka kai tsaye za mu shiga gaban mu ta gaba. Gaba ta biyu ita ce ma'anar zikir wa anwa'i, ma'ana meye ma'anar zikiri da kuma nau'uka na zikiri a shari'ar musulunci. Zikiri dai shine ma'ana jam'in shine al-adhkar, kuma zikiri ya kasu har izuwa kashi 3, ma'ana akwai zikirul qalb ko zikirul lahi bil qalb, ma'ana zikirin Allah subhanahu wata'ala wanda da zuciya ake yin wannan ma'ana zikirin. Wa huwa an yatafakkara al-insanu fi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi wa af'alihi, ma'ana tuna Allah subhanahu wata'ala wurin sunayen Allah subhanahu wata'ala din da kuma siffofin shi da kuma hukunce-hukuncen shi. Ka tuna Allah subhanahu wata'ala shine as-sami'u, mai ji ne. Jin nan nashi ba irin naka ba, ba irin nawa ba, a'a shi yana iya jin sauti na duniya gaba daya, ba kamar yadda nawa ila in nayi magana zai tike ne kawai daga nan zuwa dan wani taki wanda yake dan kankani. To ka dinga tuna irin wannan sunayen Allah subhanahu wata'ala din da kuma abin da ya shafi siffofin Allah subhanahu wata'ala, cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin siffofin shi siffa, yana da siffa ta gani, yana iya ganin abin da ke duniyar nan gaba daya. To kana tunani game da abin da ya shafi wannan ɗaya ne daga cikin zikirori, sannan cikin ma'anan zikiri na zuci ka tuna umarnin Allah subhanahu wata'ala. Allah ya umarce mu da mu yi sallah, Allah ya umarce mu da mu sada zumunci, Allah ya umarce mu da mu yi kaza. Kana tunanin wannan, kana tunanin ya za a yi ka aikata wannan abin da Allah subhanahu wata'ala din ya umarce ka, sannan a lokaci guda kana tunanin kuma
hane-hane da Allah subhanahu wata'ala ya hana mu aikatawa, Allah ya hana mu gulma, Allah ya hana mu shan giya, Allah ya hana mu caca, Allah ya hana mu yanke zumunci, kana tunani game da wannan, to wannan shi ma nau'i ne ma'ana na zikiri. Saboda haka daga cikin ma'anonin zikiri akwai tuna Allah subhanahu wata'ala a ta hanyar tuna umarnin shi da kuma hana-hanan shi da kuma siffofin shi. Kashi na biyu na cikin zikiri shine zikrullahi bil lisan, ma'ana shine zikirin Allah subhanahu wata'ala, tuna Allah subhanahu wata'ala da halce ta yadda bakinka zai dinga motsi kana furtawa, wanda wannan shine ma'ana huwa talaffuzu bi zikrillahi bil lisan bil alfazid dallatu ala tasbih, ma'ana halcenka ya dinga furta, yana furta zikiroyi na Allah subhanahu wata'ala da lafazoji waɗanda suke nuni akan irin su tasbihi, irin su ma'ana tahalil da takbir, kabbara da sauransu, duk wani siffofi da zai shafi tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma girmama Allah subhanahu wata'ala da gode mishi. To wannan shine ma'ana zikrullahi bil lisan, tare da halarto da zuciyanka a lokacin da kake yin wannan tunanin, zuciyanka ta halarto ga girman Allah subhanahu wata'ala da kuma soyayyen Allah subhanahu wata'ala din da kuma kaunan Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyarka. Kuma gwargwadon yadda ka halarto da girman Allah din da soyayyen nasa a cikin zuciyarka, gwargwadon irin ladan da kake samu. Saboda haka wani kila yana furtawa ne amma zuciyar shi tana can tana yawo tana wani wuri, ba dole bane ya samu lada kamar yadda wancan mai tuna girman Allah subhanahu wata'ala da soyayyen shi yake samu a lokacin da ma'ana yake yin zikiri. Saboda haka wannan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya gaya mana a cikin Alkur'ani mai girma, Allah subhanahu wata'ala yana ce mana wadhkur rabbaka fi nafsik, ka tuna ubangijinka a cikin zuciyarka, ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka. Wannan ambatan na cikin zuciya to shine zikrullahi bil qalbi din, tuna Allah subhanahu wata'ala da zuciyarka kana yin tunani, ina ma huwa bit tafakkur, yin tunani, wannan shine ake nufi da ma'ana ka ambaci Allah subhanahu wata'ala a cikin zuciyanka tadarru'an, kana mai kankantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, sannan wa khifatan, kana mai tsoron Allah subhanahu wata'ala. Wa dunal jahari, mataki na biyu na yin zikiri shine kai zikiri ba a bayyana ba, kai zikiri ba tare da ka bayyanar da shi ba, a'a ya kasance zikirinka a ya kasance ne tsakanin bayyanarwa da kuma mene da kuma boyewa. Saboda haka ba zikiri bane na sunna kana daga murya kana Allah 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 ko Allahu akbar Allahu akbar kana daga murya, a'a zaka yi shi ne kamar yadda wannan ayar ta gaya mana wa dunal jahari, shi ba a bayyanar magana ba, wannan na bayyanar ne dan aji, amma zaka tsaya ne kawai kana subhanallah subhanallah a hankali ta yadda zaka ji yadda kunnanka, wannan shine. Saboda haka Allah subhanahu wataala yace minal qawli bil gudwi wal asal, zaka yi shi ne safiya da maraice, wannan wasu lokuta ne waɗanda suke da daraja suke da kima sai Allah subhanahu wataala ya ambace su, ba dan ana nufin cewa sauran lokuta kada ka ambaci Allah ba, a dukkan lokaci ana so ka ambaci Allah subhanahu wataala. Saboda haka a ƙarshen aya Allah subhanahu wataala yake cewa wala takum minal ghafilin, kada ka zama cikin rafkanannu wanda ba sa ambatan Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratu Ali Imran aya ta 190, Allah subhanahu wataala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, lalle cikin halittar sammai da ƙasai sai da Allah subhanahu wataala yake jujjuya lokuta na dare da rana, sannan cikin halittar sammai da ƙasai yadda za ka ga halittar, to lalle akwai aya, akwai alaman da ke nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala wanda ya halicci waɗannan halittun. Allah subhanahu wataala ya ce la ayatin li ulal albab, akwai aya, akwai alamomi ga ma'abota hankali, kamar wani ya tambayi cewa su wane ne ma'ana ma'abota hankali, sai Allah subhanahu wataala ya faɗi a gaba yake cewa alladhina yadhkuruna Allaha, su ne waɗanda suke ambatan Allah subhanahu wataala a halin suna tsaye, wa qu'udan, haka nan lokacin da suke zaune nan ma suna ambatan Allah subhanahu wataala. Shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, su ne waɗanda suke ambatan Allah subhanahu wataala a halin suna tsaye ko a lokacin da suke zaune ko a lokacin da suke kishingide sun sanya kafadansu ma'ana sun kwanta to suna ambaton Allah subhanahu wataala, ma'ana sun mamaye lokutan su da ambaton Allah subhanahu wataala, kamar yadda Aisha uwarmu uwar duk wani mumini matan Annabi sallallahu alaihi wasallama take gaya mana a wani hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kana yadhkurullaha fi kulli ahyani, manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana ambaton Allah subhanahu wataala a dukkan ma'ana lokutan sa. A cikin ayan nan Allah subhanahu wataala yace wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, su wannan ma'abota hankalin suna tunani game da halittan Allah subhanahu wataala, halittan sama da ƙasa Allah subhanahu wataala bai yi su ba kawai dan a kawai a akwai hikiman da Allah subhanahu wataala ya sa ya yi su. To wannan tunanin da suke yi to shine zikiri ma'ana na tunawa, ka tsaya kana wannan tunanin to wannan ya tafakkaruna nan shine wannan muhallin na cewa akwai zikiri wanda zaka yi shi a cikin zuci. Sannan kashi na biyu kuma kamar da muka faɗi shine zikiri wanda zaka yi shi ma'ana da a halcanka, dan saboda haka zikiri akwai wanda zaka hada shi da halcanka da kuma zuciyarka, wannan shine mafi cika mafi kamala. Akwai wanda kuma zaka yi shi da halce zalla ba tare da ma'ana zuciyarka ba, amma da zaka hada da zuciyarka to sai yafi zama kamala fiye da a ce kayi shi da zalla ma'ana halcanka. Sannan kashi na uku na cikin zikiri shine ma'ana zikrullahi bil jawarih, tuna Allah subhanahu wataala, zikirin Allah subhanahu wataala da gabobi. Wannan abin da ake nufi da zikirin Allah subhanahu wataala da gabobi shine ka lizumci wani aiki da Allah subhanahu wataala ya umarta na da'a ga Allah subhanahu wataala, kamar sallah alal misali, anan ne ma Allah subhanahu wataala ya ambaci sallah a matsayin zikiri, kamar da yake gaya mana a cikin suratul jumu'a cewa idan an kira sallah a ranar jumu'a sai ce mene fas'au ila zikrillahi, ku tafi zuwa ga zikirin Allah. Kaga Allah subhanahu wataala ya ambaci sallah a matsayin me, a matsayin zikiri, saboda haka zikirin Allah da gabobi shine ka lizumci wani aiki da Allah subhanahu wataala ya umarni da ayi wannan aiki. To na daga cikin ma'anan zikiri kuma karatun alqur'ani mai girma zikiri ne, wanda shine ma mafi girman zikiri daga cikin ma'ana zikirori. Wannan shine abin da ya kawo mu zuwa ga ƙarshen wannan gaban ta farko wanda take mana magana game da abin da ya shafi ma'anan zikiri. Dan haka zamu kai ga gaban mu ta biyu, ai gaban mu ta uku ita ce ma'ana ayatul qur'an wal ahadithin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta'muruna bi zikrillahi azza wa jalla. Ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan ma'aikin Allah mai tsira da aminci waɗanda suke umartar mu al'umman musulmai da mu yi zikirin Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul baqara inda yake cewa fadkurni adkurkum, ku ambace ni to ni ma zan ambace ku a wurin mala'ikun da suke tattare da ni bayin Allah subhanahu wataala. Saboda haka Allah yana mana umarni da mu yi zikirin Allah subhanahu wataala. Sannan Allah subhanahu wataala ya ƙara gaya mana a cikin suratul jumu'a inda Allah subhanahu wataala yake cewa wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ku ambaci Allah subhanahu wataala ambato mai yawa don ku kasance cikin mutane waɗanda suka kasance ma'ana waɗanda za su rabauta. Allah yana umartar mu da mu yi zikiri, zikirin ma mai yawa. Da haka malamai suka ce babu wani ibada cikin ibadodi wanda aka umarce ka da ka yi shi da yawa kamar zikirin Allah subhanahu wataala. Allah yana gaya mana a cikin suratul azab yana cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha zikran katiran, mana ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kuka yi imani to ku ambaci Allah, ku yi zikirin Allah subhanahu wataala zikirin ma mai yawa. Wasabbihuhu bukratan wa asila, ku yi tasbihi ku tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan wani datti, daga dukkan wani nakasa ku tsarkake Allah subhanahu wataala, za ku yi wannan ne safiya da maraice. Da haka ɗaya daga cikin malamai Mujahid ɗalibin Abdullahi bin Abbas yake cewa ba za ka kasance cikin azzakiruna Allah katiran wazzakiratu ba, masu ambaton Allah subhanahu wataala da yawa cikin maza ko cikin mata har sai ka kasance kana ambaton Allah a lokacin da kana tsaye, haka nan lokacin da kake zaune, haka nan lokacin da kake kishingide, ka kishingidantar da kafadanka to sai ya kasance duka ka mamaye waɗannan lokutan da ambaton Allah subhanahu wataala kafin ya kasance an sa ka daga cikin masu ambaton Allah subhanahu wataala da yawa da kuma masu ambaton Allah subhanahu wataala ma'ana da yawa cikin maza ko cikin ma'ana mata. wannan kadan kenan daga cikin ayoyi waɗanda suke umartar mu da yin zikiri ba sai mun kawo su gaba ɗaya ba amma dai mun ji cewa Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mi mene da mi zikirin Allah subhanahu wataala gaban mu ta gaba ta hudu ita ce fawaidul zikir wa fadli ma'ana falalan zikiri da kuma fa'idodin ma'ana yin zikiri din an samu hadisi daga Abu Darda Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wata rana yana gaya wa sahabbai yake cewa da su ala'u nabiyukum bi khairi a'malikum kin bana ba ku labari ba da mafi alkhairin ayyukan ku cikin ayyukokin ku da kuke gabatarwa in ba ku labari da wanda yafi wa azkaha inda malikukum sannan in ba ku labari da wannan aikin da zan gaya muku to yafi tsarki ke da duk wani aiki a wurin wanda ya mallake ku shine Allah subhanahu wataala sannan wannan aiki da zan gaya muku kuma wa arfa'iha fi darajatikum wannan aikin shi yafi daukaka darajanku idan kuka lizumci wannan aikin to ba aikin da yake daukaka muku daraja kaman wannan aikin sannan wannan aikin wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal fidda shi yafi muku alkhairi fiye da ku dauki zinare ko azurfa ku dauka ku ciyar ku bayar sadaka fiye da ku dauki naira ku dauki dola ku dauki saifa ku dauki riyal ku bayar sadaka to wannan aikin da zan gaya muku yafi alkhairi fiye da wannan aikin har wa yau wannan aikin wata man da ake samu a cikin shi bai kare ba manzon Allah mai tsira da aminci yace wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum yafi alkhairi a gare ku fiye da ku haɗu da abokanan gaba ku saru wuyansu su saru wuyanku ku daka a daka ai mun san irin dimbin ladan da ake samu a wurin mu a jihadi to amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan aikin da zan gaya muku to yafi ku haɗu da abokanan gaba ku saru wuyansu su saru wuyanku sabai sun ji romo na lada da ake samu dan haka maza suka ce kalu bala ya rasulullah muna so ya ma'aikin Allah a gaya mana wani aiki ne wannan ila da sun dauka za a ce kila mutun ya kwana yana da fulfuli ko ya saukan alqur'ani so kaza alal misali sun kasa kunne su ji an jajibo musu wani aiki kila mai tarin yawa mai girma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu zikrullahi ta'ala ambatan Allah subhanahu wataala shine wannan aikin da duk yafi waɗannan abubuwan da aka ambata a baya yafi kwadi da abokanan gaba su taru ya su taru ya yafi muku ku dauki zinare ko azurfa ku dauka ku ciyar dan dauka addinin Allah subhanahu wataala kaga wannan ɗaya ne daga cikin hadisi da suke nuna mana falala na zikiri wanda bai kamata mu yi wasa da zikiri ba mu dage wurin zikirin Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi wanda aka samu daga Abi Musa al-Ash'ari Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda wanda aka samu hadisin daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi inda yake cewa matalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu matalul hayy wal mayyit kaga mutumin irin misalan da yake tsakanin wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah to kaman misalin mai rai ne da kuma mutacce yanzu tsakanin mai rai da mutacce akwai kusancin haɗi ai ba sa kusa mai rai yana iya makansa alwala yana iya makansa wanka yana iya tashi ya miƙe ya koma ya zauna amma ka duba mara rai hatta alwalan da ya saba yi sai an yi mishi hatta wanka da ya saba yi sai an yi mishi to sai kaga ba kusa tsakanin ba kusa wurin haɗi tsakanin mai rai da mara rai to misalin kenan dake tsakanin wanda yake zikirin Allah subhanahu wataala da kuma wanda baya zikirin Allah subhanahu wataala wanda yake zikirin Allah subhanahu wataala shine misalin wannan mai rai din wanda baya ambatan Allah subhanahu wataala shine wannan wanda yake ma'ana a mara rai din nan shine baya ambatan Allah subhanahu wataala kaman misalin mara rai haka nan cikin hadisan da suke nuna mana falala na zikiri akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaice shi wanda aka samu daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda inda yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce sabaqal mufarridun masu kadaitawa sun tsere mufarriduna sun yi nisa sun shafana sun tsere mata sahabbai suka yi mamaki dama suna cikin tafiya ne da manzon Allah mai tsira da aminci manzon Allah mai tsira da aminci yayi wannan magana a lokacin da suka ga wani dutse sai manzon Allah mai tsira da aminci ya faɗi wannan magana sahabbai suka ce wa da ma'aikin Allah wa mal mufarridun su suwa ne ne masu ambaton Allah
na'am
saboda haka suka tambaye manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala cewa suwaye mufarriduna manzon Allah mai tsira da aminci yace mufarriduna azzakiruna Allah katiran wadh-dhakiratu su ne waɗanda suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da yawa cikin maza ko cikin mata su ne al-mufarriduna to sun tsira sa'a saboda haka kana so ka kasance cikin wanda za su tsira sa'a to ka lizinci zikirin Allah subhanahu wa ta'ala cikin fa'idodi na zikiri akwai hadisin da Tirmidhi ya rawaice shi wanda aka samo daga Abdullahi bin Busir yake cewa wani mutum ya ce wa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi inna shara'il islam qad kathurat alayya ya ma'aikin Allah shari'o'in addinin musulunci yi abu kaza bar abu kaza sun yi min yawa a wani kaulan an ce mutumin ya fara manyanta ne gashi ya fara tsufa saboda haka yace shari'o'i suna da yawa na addinin musulunci dan haka ya ma'aikin Allah ba ni labari da wani aiki mana wanda zan lizimce shi inna ni ke mishi in manne ne wannan aiki rike wuta akan wannan aiki manzo Allah mai tsira da aminci yace to la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada ka bari halcinka ya bushe da ambaton Allah subhanahu wataala a'a halcinka ya kasance yana danyace da ambaton Allah subhanahu wataala bai bushe ba da ambaton Allah subhanahu wataala in ma ka dan huta da zudazun nan ne ka huta bai riga ya bushe ba ka ci gaba da zikirin Allah subhanahu wataala ma'ana da halcinka kana ambaton Allah subhanahu wataala to wannan aiki shine manzo Allah mai tsira da aminci ya umarci wannan sahabin da yin shi kaga yana nuna mana falala da gwasama da ake samu a dalilin ma'ana yin zikiri Allah subhanahu wataala ya fadi cikin suratul Safat yake ce mana lalle annabi Yunusa ya kasance cikin manzannin Allah subhanahu wataala manzo shine a mafi daraja da Allah subhanahu wataala zai ma wani kyauta to saboda haka akwai lokacin da kifi ya hadiye shi saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya fadi dalilin da yasa ya fitar da shi daga cikin wannan kifin Allah subhanahu wataala yake cewa falaula annahu kana minal musabbihin da badin annabi Yunus ya kasance cikin masu yin tasbihi ba sarkake Allah subhanahu wataala ba da ladisa fi badanihi ila yawmi yub'ath to da ya zauna a cikin wannan kifin har ranar tashin alkiyama ashe kaga tasbihin Allah subhanahu wataala zikirin Allah subhanahu wataala yana fitar da kai daga wani kangi daga wani kunci da ka shiga ciki kamar yadda annabi Yunus wannan kangin da ya shiga ciki a dalilin tasbihi Allah subhanahu wataala ya ambaci shine dalilin da yasa ya fitar da shi daga cikin wannan mana a halin da ya tsabi samu kanshi a ciki saboda haka fa'idodi na zikiri suna da yawa sai daga cikin malamai Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ambata a cikin littafin shi mai suna al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib ko al-Wabil Sayyib ko wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib ya ambaci fa'idodi da yawa yace zikiri yana da fa'idodi wurin guda 100 amma da ya tashi kawowa sai da ya ambato wurin guda 73 a cikin ma'ana wannan littafi na shi saboda haka daga cikin fa'idodin da ya ambata na zikiri yake cewa zikiri yana ma'ana kore shedan ya tafi ya barka a dalilin yin zikiri da kake yi sannan zikiri yana gutsar da bakin ciki da damuwa da alhini a cikin zuciya yana kawar da su a dalilin yin zikiri sannan zikiri yana jawo arziki sannan zikiri yana haskaka zuciyan wanda yake yin wannan zikiri din da kuma fuskar shi ya kasance yana tattare da haske wanda zikiri abu ne wanda yake mai sauki motsawa da kake yi da hancinka da bakinka ka duba inda ake gabobin jikinka ne zaka juya su haka ba za ka iya yin su da yawa ba kamar yadda zaka yi da hancinka sai Allah subhanahu wataala saboda falala nashi da baiwan shi da yadda yake san mu sai ya bamu wata ibada mai sauki amma kuma mai tattare da ma'ana lada mai dimbin yawa saboda haka zikirin Allah subhanahu wataala yana da yawa ya yan uwa zikiri ɗaya ne daga cikin ibadodin Allah subhanahu wata'ala mai tarin lada mai kuma amfani ga wanda yake ma'ana yin zikiri din zai amfane shi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama sannan zai daukaka miki darajar shi sannan kuma ya kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ya kawo mu ga karshen gaban mu ta hudu gaban mu ta gaba ta biyar shine a kasamun nasi ala zikir karkasuwan mutane dangane da abin da ya shafi zikiri lalle mutane sun kasu kashi uku game da abin da ya shafi zikiri kashi na farko akwai ahlul jafa mana mutanen da suke jafa'i ga Allah subhanahu wata'ala ubangijin su sune waɗanda ba sa yin zikiri ba sa ambaton Allah subhanahu wata'ala kwata-kwata waɗannan suna daga cikin bayi wanda suke tabaku wanda ba sa zikirin Allah subhanahu wata'ala sannan kashi na biyu cikin masu yin zikiri akwai ahlul iftida waɗanda suke zikiri amma zikirin na bid'a zikirin da yake ba daidai ba suna ganin suna zikiri amma kuma zikirin ba irin yadda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya koyar da sahabbansa ba ya koyar a cikin hadisi ba irin yadda muka samu a cikin alqur'ani da hadisi ba wani lokaci zaka tada da cewa suna yin zikiri amma zikirin nan tare da kida ga zikiri ga kuma ganga kaga da na Allah ga kuma na shaidan kaga Allah zai ci girma ya bar mu wannan na shaidan din saboda haka zikiri tare da kida kaga wannan zikiri ne wanda yake mene na bid'a wani lokaci zaka tada da cewa suna yin zikiri amma zikirin nan da daya dayan kalma kalma guda daya Allah 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 to Allah mene baka bada wani abu akai ba da sai ka karasa da Allahu Akbar Allah shine mafi girma to kaga ya zama jumlatul mufida jumla mai amfani amma daya dayan kalma to bai zama zikiri ba dukka zikirorin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ba zaka tarar da zikiri wanda yake mai kwaya ɗaya kawai kalma guda ɗaya ba tare da ta zama jumlatul mufida ba saboda haka wani lokaci suna ambaton Allah subhanahu wataala da ɗaya ɗayan kalma wani lokaci cikin zikiri na bid'a suna ambaton Allah subhanahu wataala suna farawa tare suna karewa tare wanda wannan shi ma zikiri ne na bid'a a'a ya zama kaman amshin waka kenan ana hada baki a'a so ake yi ya zama kana yin naka daban ina yin nawa daban ko a aikin hajji da ake fadin labbaika allahumma labbaika ba a ce ku hada baki ba a wani kila lokacin da yake ga labbaika allahumma labbaika yake wani can kuma yana can karshen ma'ana a talbiya din la sharika laka labbaik ila wani yana daidai nan wani ya kare wani zai fara wani yana tsakiya saboda haka ba zikirin Allah subhanahu wataala bane ya zama ana yi tare ana karewa ma'ana tare to wani lokaci zikiri na bid'a yana zuwa a haka suna yin shi a haka sannan wani lokaci kuma zaka tarar da cewa suna yin zikiri amma zikirin nan da rawa ana yin zikirin nan tare da ma'ana rawa ba natsuwa a cikin shi alhali kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin suratul Ra'd cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara ku ji da zikirin Allah subhanahu wataala ne zukata suke samun natsuwa to saboda haka duk wanda yake zikiri amma ta ganshi ba a cikin natsuwa ba to ba zikirin Allah subhanahu wataala yake yi ba saboda haka da zikiri ana so a ganshi cikin tsafta ba a ganka cikin datti ba da sauransu domin in aka ce zakiru ne yawan ambaton Allah subhanahu wataala to ya kamata na Allah ya zama cikin tsafta ba ya zama cikin datti ba to zaka tarar da cewa wanda ake cewa zakiru sai ga shi gashi nan ba natsuwa sannan ba a cikin tsafta ba da sauransu to saboda haka wannan sune kashi na biyu wanda suna yin zikiri ba sa yin zikiri ba amma zikirin ba irin wanda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya koyar da sahabbansa ba irin yadda muka samu a hadisan manzon Allah mai tsira da aminci ba sannan kashi na uku cikin yadda mutane suka karkasu wurin zikiri mutane na uku sune ahlul islam alladina yulazimuna zikra النبي صلى الله عليه وسلم قلت سنه النبي صلى الله عليه وسلم سوله wadanda suka mamaye lokacin su suka lizumci zikirin Allah subhanahu wataala zikirin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da ya koyar da sahabbansa da abinda zasu yi suna tuntuban yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani zikiri yake a nan gurin in ya fita daga gida me yake fadi alal misali in ya fita daga gida yana cewa bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah wani lokaci yana karawa da ma'ana wani zikiri idan zai shin matsalaci akwai zikirin da yake yi na daban Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla har zuwa ƙarshe yana fadin wannan. Haka nan in zai shiga gida yana yin addu'a alal misali yana cewa Allahumma inni as'aluka min khairil mawraj wa khairil makhraj ko bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna ire-iren wannan. Haka nan in zai yi alwala akwai zikirin da yake yi, saboda haka suna bibiyan yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi su tsaya a nan ba su karawa. Kamar yadda mai ahalari ya ce waye kifa inda amri, mutum ya tsaya inda aka umarce shi kada ya yi ƙari. Idan ya yi ƙari to yana cin gyaran manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kenan. Saboda haka ka tsaya inda aka umarce ka, lokacin da zaka yi ibada ka tambayi malamai, kamar yadda mai ahalari din ya ce wayas'alul ulama, mutum ya tambayi malamai sannan idan ya tashi koyin kuma wayaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yayi koyi da masu bin sunnan Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. To wannan su ne kashi na uku cikin masu yin zikiri. Da haka kada ka kasance cikin kashin farko waɗanda ba sa yin zikiri wanda suke tababbu, kada ka kasance cikin kashi na biyu wanda suna yin zikiri amma zikirin na bid'a ba zikirin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba. Ka kasance cikin kashi na uku waɗanda suna yin zikiri, zikirin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Ko me ya za su lalibi ya yake yi idan zai kwanta bacci, wanda zikirori yake yi, in ya tashi daga bacci wanda zikirori yake yi, haka nan idan zai yi yanka wanda zikirori yake yi, kuma ya tsaya ka tsaya a gurin ba tare da kayi ƙari ba. Alal misali in zaka yi alwala bismillah aka shar'anta maka, haka nan zaka ci abinci bismillah aka ce ka ci, haka nan in zaka yi yanka bismillah, to kada ka je ka ƙara da ganin tunaninka ya kamata ka ƙara da Ar-Rahman Ar-Rahim alal misali, a'a waye kifa inda amrihi din nan naka da ka samu a cikin alari, to kayi aiki da shi kada kayi ƙari. Kaman kana cin gyaran shari'a kenan, kaman kana cin gyaran manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Wannan shine abin da ya kai ga mu ga ƙarshen gaban mu ta ma'ana biyar. A dan haka gaban mu ta gaba ta shida ita ce a lokacin yin zikiri, ma'ana waqtu qira'atu ba'dul azkar, lokacin da ake karanta waɗansu zikirori sannan da adadin abin da ake karantawa da kuma gurin da ake karantawa din. Daga cikin zikirori akwai zikirin da zaka dinga karanta shi a kowane lokaci kawai, ba a hana ka karantawa ba, matukar ba kana wuri wanda yake na kazanta bane, ba a bayi kake ba, ba a juji kake ba, alal misali zaka yi yin wannan zikirin ba iyaka. Alal misali irin su subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar ko la ilaha illallah ko la hawla wala quwwata illa billah, wanda zaka yi su a kowane lokaci kana cikin tsarki, a'a baka da tsarki, kana da janaba ne, a'a alwalanka ta warware kai tusa ko kai bayan gari, duk zaka iya wannan zikirin. Malamai sun yi ijma'i akan cewa zikiri na tasbihi da tahlili da tahmidi zaka iya yi koda ma'ana baka da tsarki, koda kana da janaba. Haka nan ga mace koda tana da jini tattare da ita, jinin nan na haila ne ko jinin nan na fiki ne, za ta iya ta dinga yin waɗannan azkar. Abinda kawai aka haramta mata shine karatun Alkur'ani mai girma, wannan ya haramta ga mutumin da yake da janaba, haka nan ga mutumin da mace wadda take tattare da jini a tare da ita na fiki ko na ma'ana haila, har sai ta yi tsarki illa ta dinga tuna ayoyin Alkur'anin a cikin zuciyarta ba tare da a hancanta na harrakawa game da wannan ma'ana kalmomin ba. Amma in ba haka ba zaka iya ka dinga ambaton Allah subhanahu wataala a ko ka tsinci kanka ma'ana kana cikin hadafi ko kana da janaba. Wannan shine a yadda waɗannan zikiran zaka dinga yin su a kowane lokaci. Sannan daga cikin zikirori kuma akwai wanda yake da sababi sanadiyan da yasa ake yin shi, kamar alal misali zikirin da ake yi a bayan idar da salloli na farilla. Mun sani cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shar'anta mana cewa idan kayi sallah ta farilla to kayi tasbihi guda 33 subhanallah subhanallah, haka nan kayi a tahmidi alhamdulillah alhamdulillah guda 33, kayi takbiri su ma 33 Allahu akbar Allahu akbar, ka cika na ƙarshe da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace duk wanda ma'ana ya karanta wannan to ana mishi bishara da aljanna, ana mishi bishara da gafarta mishi zunuban shi, ko da wannan zunuban nashi sun kai yawan kumfan koji. To saboda haka wannan kaga sanadiyan da ake yin wannan a lokacin da aka idar da sallah. To kada kai ƙari akan wannan muhallin da aka gaya maka 33. Kada ka ce ai kai kana da ƙarfi ko kana da wani abin da bari ka yi 35-5 ko ka yi guda 40-40 a'a idan kai haka kai bid'a. Ka ci gyaran manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi. Wannan shi ne a kisan da Sheikh Usman bin Fodio ya kawo a cikin littafin shi Wasiqatul Ikhwan. Yace an samu wani daga cikin malamai wanda shi da yaji irin wannan falalan da ake samu a wannan zikirin sai kawai yace to tunda haka ne shi ba zai tsaya ma a 33 ba, shi kawai zai dinga yin guda 100-100 ne. Subhanallahi guda 100, alhamdulillahi guda 100, Allahu akbar guda 100, kaga guda nawa? Guda 300 kenan. Saboda haka shi abin da zai dinga yi kenan. Saboda haka ya dinga yin wannan zikirin, ya dinga yin su tsawon lokaci yana yin wannan zikirin. Sai can kawai wata rana sai ya mafarki, sai ya mafarkin gashi tashin alkiyama ta zo, an tada alkiyama, mutane sun tashi a cikin tsoro, a hali na tsoro. Sai kawai can sai ga wani mai shela yana kira cewa ina masu yin zikiri, ina masu karanta azkar ɗin da ake yi a bayan sallah 33 ɗin nan. Saboda haka masu yin wannan azkar maza suka taso. Sai shi ma ya taso yana ganin kamar ai yayi gwanin ka, shi yayi nashi ma ya fina su. Saboda haka yana tasowa, yana ta kutsawa inda ce kutsawa. Suka tafi wurin wasu mala'iku. Mala'ikun nan suka dinga bada lada ga wannan da suke karanta azkar 33. Har aka gama bada wannan ladan ba tare da shi an bashi nashi ladan ba. Saboda haka a ƙarshe sai ya yi tambaya. Yace shi ma a bashi ladan mana, ya ga ana bayarwa ya shi ba a bashi ba. Suka ce ai su suna bada lada ne ga wannan da suka yi zikirai 33 a bayan sallah. Yace to ai shi guda 100-100 ma yayi. Saboda haka a tunanin shi ai shi za a bashi nashi ladan ma fiye da nasu. Suka ce to ai abin da aka shar'antawa wanda ya zo da shari'an shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shine 33. Saboda haka wannan abin da kai ba ka da lada, saboda haka ya tashi a tutan babu, ya tashi a famfan fayau. Saboda haka kada mu yi ƙari ga abin da shari'a ta tsayar da mu tsaya a wannan gurin. Tun daga nan sai gashi kawai sai ya farka, sai ya dinga tuba ga Allah subhanahu wataala. Daga nan bai ƙara ƙarawa ba akan zikirin da Allah subhanahu wataala ya ajiye ga iyakan yadda za a yi. Manzon Allah mai tsanani ya koyar, ya tsaya a nan gurin. To saboda haka wannan ya zama mana izina, kada mu yi ƙari ga inda aka koya mana, ga inda aka tsaya da mu. To saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin wurare wanda aka maka iyakan ga abin da zaka karanta, kada ka yi ƙari akan wannan. Haka nan lokacin da zaka shiga bayi, me ake karantawa bayan kayi bismillah? Zaka karanta Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal kaba'ir. Ko da ƙarin nan da ake cewa wa minar rijsi najis, ma'ana ake karanta, ake karawa ko cikin maiziya ya kawo wannan. Amma kuma a hadisin manzon Allah mai tsira da aminci bai tabbata ba. Saboda haka tsayawa zaka yi a nan gurin waye kifa inda amrihi ɗinka kai aiki da shi. Haka samu a hadisin manzon Allah mai tsira da aminci ingantacce, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal kaba'ir. Haka ne idan ka fito daga bayi ne zaka ce gufranak, kawai nan zaka tsaya. Kada ka ce alhamdulillahi alladhi adhaba annil adawa afadi, mu ma mun san shi, mun karanta, amma zamu ma malamin da ya kawo addu'a mu mishi uzuri kila bai ga ma'ana wancan hadisin ba, yasa ma'ana ya kawo shi. Amma mun za mu tsaya inda aka umarce mu abinda muka gani, domin malaman nan duk sun yi bayanin cewa idan muka ga hadisi ingantacce mu bar maganar su mu dauki wannan hadisi ingantacce, kila ba mamaki ba su gani bane. To saboda haka na daga cikin wannan zikire a nan zaka tsaya. Haka nan daga cikin zikiri wanda ake yin shi a sababi, kamar a lokacin da aka kira sallah, ake kiran sallah, kaga shi ma sanadiyan kiran sallah ne, zaka yi wani zikiri da ake yi a ƙarshen kiran sallah. Bayan ka yi koyi da mai kiran sallah, daga nan sai ka yi salati ga manzon Allah mai tsira da aminci, daga nan sai ka neman mishi wannan matsayi wanda yace duk wanda ya neman mishi wannan matsayi to ya halatta ceton shi. Manzon Allah mai tsira da aminci ya cece shi ranar gobe kiyama. To saboda haka a nan gurin ake yin wannan zikirin, ba a yi a wani guri idan ba a ma'ana wannan gurin ba. daga cikin zikirori akwai wanda ake maimaita su yau da kullum kamar azkarus sabahi wal masa zikirorin da ake yi da safe da wanda ake yi da yamma irin su sayyidul istighfar kaga ana yin shi da safe ana yin shi kuma da yamma haka nan irin su subhanallahi wa bihamdihi za a karanta shi so 100 da safe a karanta shi manzon Allah mai tsira da aminci yace duk wanda ya karanta shi so 100 a wuni to shi ma za a gafarta mishi zunuban shi koda sun kai yawa ko kun koji haka nan akwai azkar din da ake yin su a lokacin da mutum zai kwanta bacci zaka karanta qul huwallahu kafa uku nasu uku a falaki ma guda uku kana kusanto da hannunka zuwa ga bakinka jibin karatun yana shafan hannunka kana gama karantawa sai ya zama ka shafa ma'ana wannan addu'an da kai wannan alqur'ani da ka karanta a hannunka ka shafa ya zama a jikinka ya shafi jikinka to kada ka ce zaka yi kai guda biyar biyar a maimakon guda uku uku da ka ci kai ayatul kursi in ka yi ta ba a shafawa to kada ka ce kai bari ka shafa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kafin ya rasu sai da ya daga hannu yace wa sahabbai hal ballagtu shin na isar da sakon Allah subhanahu wataala sahabbai suka ce kada ballagta hakika ka isar da sakon ya daga hannu yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida cewa na isar da sakon Allah subhanahu wataala sakon ka to saboda haka idan ka zo kana yin wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to kaman kana tuhumar shi kana cin gyaran shi kai yanzu kai ne mana wani wanda yake kana ganin shi bai isar ba kaman kai inda kana na a lokacin da yake cewa na isar da sako kila zaka ce bai isar ba kenan amma in kai da ya isar to ka tsaya inda mana ya umarce ka wannan shine ya kai mu ga karshen wannan gabar ta mu ta mana shida gaban mu ta bakwai ita ce badul azkarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin zikirorin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi na daga cikin zikirorin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan ga wasu kalmomi guda biyu masu sauki a halce wurin fada yanzu nan ka fadi guda 10 yanzu nan ka fadi guda 100 amma kuma thaqilatani fil mizan suna da nauyi idan da za a sa su a cikin mizani habibatani ila rahman Allah subhanahu wataala yana san wannan kalmomin wasu kalmomi ne wannan manzo Allah mai tsira da aminci subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan sune kalmomin saboda haka cikin zikirorin mu na yau da kullum mu dinga karanta wannan zikirin mun ji irin falala da ke tattare da ma'ana irin wannan zikirin daga cikin zikirorin mu nan Allah mai tsira da aminci yana cewa la an aqula subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alayhi shams in samu daman fadin wannan kalmomi na subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace wallahi sun fi soyuwa a gare ni sai da abani dukkan wani abu da rana ta hudu akan shi sai da dukkan duniyar nan ai komai rana tana fitowa ta haskar shi to samu daman fadin wannan to shi yafi soyuwa a gare ni domin shi zan je in tarar ranar gobe kiyama wannan ko da an bani kayan duniya karewa za ta manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi cikin falala cikin zikirorin shi wata rana yana cewa da Abuzar manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa da shi ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah ya kai Abuzar baka so ba in gaya maka wata kalma wanda Allah subhanahu wataala maganar da Allah subhanahu wataala ya buso Abuzar yace kwarai ina so ya ma aikin Allah a gaya maka manzo Allah mai tsira da aminci yace to lalle mafi soyuwan magana a gurin Allah subhanahu wataala shine subhanallahi wa bihamdihi muna sanar da hadisin nan wanda aka samu daga Abi Huraira lokacin da mutanen Makka suka yi hijira suka koma garin Madina cikin zikirorin da ake yi a bayan sallah wannan talakawa suka zo wurin manzon Allah mai tsira da aminci suke cewa da shi masu kudi sun tafi da lada mai yawa ni'imomi madawwamiya sun tafi da shi manzo Allah mai tsira da aminci yace me kuke nufi ku fassara mun ban gane ba suka ce abinda suke nufi shine masu kudin nan suna yin sallah kamar yadda muke yi, suna yin azumi kamar yadda muke yi, anan an yi one one, an yi kinki, basu wuce su ba, basu wuce su ba. Amma inda gizon fiye saka su masu kudin nan suna da wani sauran dukiya bayan sun ciyar da iyalansu, saboda haka suna amfani da damansu, suna yin sadakoki, suna yin aikin haji, suna yin aikin umara da wannan kudin nasu, suna siyan bayi su yanta su, mu ko duk ba ma yin waɗannan ayyukan. Banza Allah tsira da aminci, Allah tabbata a gare shi yace a to ai kuma Allah ya sanya muku wani aiki, bana nusar da ku wani aiki ba, in gaya muku wani aiki wanda idan kuka yi za ku riski waɗannan mutanen da suke kwaɗayin, da kuke kwaɗayin ku same su, kuna ganin sun tsere muku, ku kamo su waɗannan mutanen, sannan kuma ku tsere ma duk wani wanda zai zo a bayanku, in ba ya karanta irin wannan ba ne to ba zai kai ku samun lada ba. Sabai suka ce kware muna so ya ma aikin Allah. Banza Allah mai tsira da aminci yace to ku dinga yin tasbihi subhanallah subhanallah guda 33 alhamdulillah haka, Allahu akbar haka, ku cika da la ilaha illallah wa la ilaha sharika lahu wal mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ya zama guda 100. To wannan shine abin da zaku kamo masu kudin nan da kai kudin su. Ana nan kawai sai kike je fita masu kudi su ma suka ji wannan labarin, suka ga ai ba za a yi ba su ba, saboda haka su ma sai suka kama. Saboda haka waɗannan talakawa suka sake komawa wurin manzon Allah mai tsira da aminci, suka ce da shi sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu, masu kudin nan ƴan uwanmu sun ji irin abin da muke aikatawa, su ma sun kama aikatawa bayan ma'aikin Allah, suna so a ba su wani. Manzon Allah mai tsira da aminci yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, yace wannan fadalan Allah ne kuma gaskiya da yake sanyawa ga wanda yake so, saboda haka bayar da ya iya. Da haka malamai suna kawo wannan hadisin a babun falala na wadata, masu kuɗi kun ji irin amfani da ake yi da kuɗi, daman ku yi amfani da shi, kun ji sahabbai dai da suke da amfani da daman su wurin aiki da wannan wadatan da Allah subhanahu wataala ma'ana ya hore musu. To ana nuna mun lokaci kaman yayi ba, to saboda rashin ma'ana farawa da wuri ya sa lokaci yayi ba tare da mun kai ga karkarewa ba, za mu takaita a nan. Amma dai akwai abubuwa da dama wanda yake ba mu ambace su ba, saboda haka nasihan da zan karkare da shi shine dangane da abin da ya shafi sakaci da mutanenmu suke yi game da zikiri, kamar wannan zikirin da muka ambata na karshen nan wanda ake a bayan sallah. To gaskiya yanzu a sanadiyan waya waɗansu za ka sanar da cewa ba za su tsaya su yi wannan azkatin ba, wanda a cikin wannan azkatin kuma akwai Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata, ya Allah ba wanda ya isa ya bayar da abin da baka bayar, ba wanda ya isa kuma ya hana abin da ka riga ka bayar. To kai yanzu ka je ka amsa kira saboda wani mai kuɗi ya kira ka, ko dan saboda budurwar ka ta kira ka, ko wani abu alal misali, wani ma ba wannan bane amma ya bar wannan zikirin da ake yi ya je dan ya amsa kira, ka tarar da dalilin waya ya kasa yin azkar, a dalilin waya ya kasa yin wani abu da zai amfane shi, ya tsaya yana bata lokacin shi ga kallo ga abin da ba zai amfane shi ba. Ya saboda haka mu kula dangane da abin da ya shafi falalan zikiri. Za ka taho daga masallaci ne ka koma gida ka dinga yin azkar a hanya. Zikirin nan kuma ana yin shi ne wanda muke da magana akan falalan samun ladansa a cikin waɗannan hadisi. Za ka yi tafiya ne daga nan, za ka je Kaduna ne, za ka je Katsina ne, ka yi ta azkar a hanya, ka karanta wannan nau'in, ka gama ka koma wannan, ka yi ta istighfari, domin abin da yake kankare tsatsan zuciya shine istighfari da kuma salatin manzon Allah mai tsira da aminci, shine yake kankare tsatsa da ke take zuciyar mutum, abin da yake kawo tsatsa a cikin zuciyar mutum shine ma'ana rashin yin zikiri da rashin yin istighfari. Manzo Allah tsira da aminci, Allah tabbata a gare shi, ya gaya mana a cikin hadisi cewa yana yin istighfari so 100 a wuni, ka duba fa shi an gafarta mishi zunuban shi amma a tattare da haka yana yin so 100, to ina kuma kai mai zunubi, ina ni mai zunubi sai tarin yawa, ashe in manzo Allah mai tsira da aminci zai yi guda 100 a wuni, to ashe mu ya kamata mu yi 2, saboda kada mu yi wasa da istighfari, kada mu yi wasa da azkar, kada mu yi wasa da salatin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. kada dalilin wai kana tunanin cewa za a ce kana riya yasa baka zikiri wanda kake amfani da bakinka kana motsi wannan zikiri zaka iya yi kana aikin gona ne kana tuki ne kana halin tafiya ne a sararin samaniya zaka tauriya a kana cikin ruwa ne zaka je kila China ka je ka siyo kayan sola ko ka siyo tociloli da sauransu a kana kan tudu ne kamar yanzu din nan muke akan tudu kana halin rashin lafiya ne ko kana cikin ma'ana lafiya ne kana tafiya ne ko kana halin zaman gida ne duk kana da daman da zaka yi waɗannan ma'ana azkar din to saboda haka kada mu yi sakaci da gane da abin da ya shafi yin zikiri ya ƴan uwa zikiri yana da tarin falala mai yawa kamar yadda muka ji a cikin waɗannan hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi saboda haka a ƙarshe muna addu'a abinda muka faɗi daidai Allah ya sami tarayya cikin ladanta wanda muka faɗi da kuskure muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya mantar da mu kuskuren muna fatan Allah subhanahu wataala muna roƙon sa ya sanya mu a cikin masu yawan zikirin Allah subhanahu wataala matan mu da mazan mu bawan Allah da ya gina wannan masallaci marigayi alhaji malami muna fatan Allah subhanahu wataala ya bi kan shirin rahama ina cewa da shi khadimul islam domin kusan dukkan masallatan garin nan zaka sanar da cewa akwai halin shi a wurin gina su manya manyan masallatai na juma'a na garin nan kuma a bayan haka bai kare ba ma yazo ya gina nashi da kanshi ya gina wannan ya kuma gina masallacin juma'a a cikin gari saboda haka muna addu'a Allah ya ji kanshi ya mishi rahama Allah ya sa masu kudin mu shi koyi da shi mu da bamu da shi Allah ya hore mana ya bamu ikon yin hakan mu ma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
mayakan abubuwa har guda tara, amma ya samu gabatar da guda kwanci wadda su banbanta ba. Abin da ba da gabatarwa ambatan Allah a zuci. Malamai suna cewa ambatan Allah a zuci shi ne duka da ya zan aro wannan ne. Allah ya ce ka yi kaza, kuma da su za ka yi ka yi kaza shi na ne kaza ta da umarnin Allah ne. Allah ya shekara ya kaza, lokacin da kamar wani abu wani shafashar kana ta da umarnin Allah ne. Ko wani tunanin gashi fikiri ne na gashi. Shi ne kamar haya ne ke mafi kamar su ɗan wasu na fi daidai wanda har da aya ta zaune da alfara. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروا في ذكر السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن كيف الله يقول ايه كيف انت كيف انا متنسون من دوما صعبا وعشير بسم الله في بيت الله ثم كنوا يقيما كانوا كلا يدوما صعبا kuma wannan shi ne da aiki ka yi na filanta saboda mu lokacin da ka yi kana kallon wani ka yi aiki kana tana jan zuciyarsa aka zo lokacin da ka bar abin da ya hana to shi ne za ka kallo ka yi ta sama da ya da wani lokaci saboda yana bada kimar sama sai ne za mu kaje ta kallo ku yi shi ne an yi kana ka sama an yi kana ka sama samawati limakan ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج الى البصر هل ترى من فطور ثم ارجع الى البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشعا وهو حسير الله لا نرى من ايكوسا با ولا بركلا كو ايرن سي انجينير كو كو مي قريوا شي اكافين دا كو ا في او في كو منينه ده زي ين داكي كو ابن زي زم كفا 50 سو 50 فادي 50 با سافلا با amma Allah fa ka kalli halittar sama ko ina kaji haka take naka Allah ya buga mana misali ka koma sake gani har idan ka zai dakuce saboda ba za ka ga wani gurin da ya kamata a ce a gyara ba wannan na cikin zikiri na mene na zuci amma da mana zikiri na maganar zikiri wanda ake yi da gababuwa a da harshe ya kawo mana misalai iri-iri a gaban da zan ɗauka na gaba a cikin abin da ya kawo kusa da ƙarke din nan mafi yawan mu muna gudu karbe zikiri na bida kuma yawan wasu ba ma yin na sunna kamar yadda malamin magana da ruwa sai waya mutum zai ɗauki waya akwai wanda wasu ana sallama sallah wala mutum zai kada rigan shi musamman a san idan aka gama sallan za a hura sifika ya karatu musamman a san in aka gama sallar ana gama su karatu za ka an kama jawo kujeru za ka karatu to wani ana sallar nan zai kada rigar shi gaba shi damuwar shi ne ya yi sallar mu koma karatun malam ɗazu kila bai iya wallahi la an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi ce kila sallar in shi kadai zai yi kuma sallar mai karatu a waje ne sai ya kunyata kansa amma ra'amar zuwa jami'i ya ga idan to to wallahi wasu ba sa yin azkar din nan sunna na ga naka musu amma uzuri wallahi Allah ne mai gafartawa amma ko na bid'a suke yi suna da ikhlasi suna da ikhlasi Allahumma sai ba samu sheki ba ba samu mai seta su ba to kai da kake tunanin da za ka yi wannan da bid'a ba ba ka yin sunna mene riba da haka shi yasa suke zargin wasu daga cikin mu ce ba ka zikiri a sannan ma na kawo mana fa'idar zikiri har karanta mana aya ala zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zuciya take nutsuwa idan zuciya ta nutsu yaya jiki shi ma nutsu ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala innal jasadi mudghatun idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wahi al-qalb ko to yace ala bi zikrillahi tazamma innal qulub Allah kamala yana magiko a cikin baitocin sa yace zuciya in ta makance
ganin ido bai fa'ida ba. Kuma ko yanzu idan ka kalli masu ilimin psychology da zarar ka shiga damuwa hawan jini to maganin bacci za a ta baka dan zuciyar ta kwanta ka nasu. Na gani ba harkar kika nake ba muku saka kake sai ta baka maganin zakai ta bacci kuma ko mu ka ci an kai sakata da yake mai magungunan da zai ta bacci za a bashi saboda mene zuciya ta nasu in zuciya na ta nasu jiki zai nasu kokolwa za ta dawo to wannan da zai saka ka samu natsuwa kana gudun shi da ka dan ya zage ka ce ba ka yi ka nuna masa a sanan malama mana magana kada ai kai akan zikiri ana kawo mana abinda malai ya kawo cikin fiqh al-ihya shi Abdullahi a shi na hudu ma ya kawo cikin ihya sunna wannan kisan da ya kawo mana ita a idan aka idar da kiran sallah kamar da malai ya bayani akwai kari da ake a zikiri to wajen kiran sallah ma akwai kari da ake a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan al-wasilati wal fadila والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وانا شيء نتبت السنة اما ابن شهاب اتكي لتعرف جنة أفكاري يا كاو دوغو انكاري ايه خالك من كاكرا انتوانتر يو سيقى للسنة كاتا ميش السنة كمين دماني تشفيك ما وانشا مالي من الدعاء سبود السومة لما مذهبو بنا ابن السيف انا اذا ورفق الحديث فهو مذهبي in da hadisi ya inganta to shine mazhaban su suka ce a dauki zancen su ma a biji bango da shi saboda ai watsi da zancen su su ba kowa bane a yi magana da zancen manzo sallallahu alaihi wasallam da ka wanta addu'o'i da malai karo Allah ya saka masa da alheri amma iyaka in zaka tsaya allazi wa atta wanda yace wanda yana mamu wannan ceto ceto na ta halatta gare shi ina fatan Allah zai ba wani bawa ɗaya daga cikin bayansa ina kaunar zamani ne wannan tawazu ne irin da manzo sallallahu alaihi wasallam fa ma huwa illa yakun fa huwa huwa to shine ya baka garantin zai baka ceto duk wanda yace zai cece ka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba to ka shirya zai cece ka tukun wallahi kuwa abin da zai fara ba kenan yawa kwarkwata tana jikinka ta sa tsotsa maka jini ko ta ka taimake ka na'am la ta kare ta kane a cikin bayanin malam ya nuna mana neman ilimi kar mu sai aikata komai sai a tambayi malamai ko in ka kalli wani shimfiɗan ta halari to malam ya halari kai cewa shi ne shugaban ahlus sunna yanzu kujeru wannan shafin aka karkake shi wanda za ka koyi shi a ibada sai da nuna maka shi makaranta duka mun iya wala hilu an yafa'ala filan hatta ya'lam hukum Allah fihi wa yas'al al ulama'a wa yaqtadi bil mutabi'ina li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya nan sai baka sifar su kalara allazina yudilluna ala da'ati Allah wa yahdiruna min ittiba'i shaytan ya ka nan sai ce wala yarda li nafsihi ma radihul muflisun su ma baka san su ba sai ya ka baka ikaw tufar su allazina da'at amaruhum allazina yudilluna wai hazirin min tibai shaitan wala yarda li nafsihi ma radihul muflisun allazina da'at amaruhum allazina da'at amaruhum fi ghairi da'atillah dewa duk wanda ba kan sunna zai saka ba ko dai maka nuna maka matsayin sa ko ka ji tsoron sa ko da maka kima inda ya fito da maka mantan wannan amma su wa hazuru ne mai tibai shaitan za ta halaka bin shaitan ne daga wannan gaban abin lura ne da ita a yau azkar mala ka mana azkar iri masu sababiya ya ka mana wanda suke da lokaci ya kawo mana wanda ko ba ka da tsarki za ka yi su kamar da ya kawo hadisin da yake magana kalmatani hafifatani alal lisan taqilatani fil mizan habibatani ila rahman
yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yace menene yace ko awanne ko da wani na kasu larabci ka fara maka cutuwa ka yace walhamdulillahi wa subhanallahi yawa la daruka bi ayyihim banat daga cutuwa ko da wani ka fara mala ka yi dauko daga farko amma ba kai nervous ba a wannan dama ne daga ni gida ba nervous za kai ba ba za kai nervous bane yawa a ina roƙon a kyale haka da gaskiya na ta kula sosai saboda maran da nake ji yawa kamar karfe 11 zuwa karfe 1 mallan ke zaka ji magana ta wallahi tallahi kawai mara lokaci ɗaya mallan to na ta hakuri da dan abin da aka samu da in sai zo ballalikin da aka gyara sai haka yawa Allah ya saka da alheri a mallan da yake kokari ta mana wannan bincike Allah ya masa albarka a tare da sauran ƴan uwana dalibai Allah ya mana albarka a iyayen mu malamai Allah ya musu kyakkyawan sakamako ya sa aljanna mu koma a shawarar da ke bada zan kara ma lijina din nan dan Allah idan ana tafiya ko ana gudu ba hadawa da cutan katare ne sai na kawo wannan a yawanci duk wanda aka ba shugabanci a cikin jama'a to sai ya zama kunnan shi baki shi irin kunnan shi ne kunne yana ji ko amma yana furtawa to abin da yake kunnan sa yayi kokari kare furta da bakin sa a abu dai zan fada wanda ta shafe ni na saba zuwa nan zan haura nan shin ya tare ni da na tsaya muka gaisa sai ce mu wani an ce ka faɗi kaza ran na hudu ba al-hufa sai an ce ne ko kai ka ji sai ce an ce ne ki to banda magana da kai da kai kai to kana neman matsala da haka shi wa gabanin wayannan za a yi ruku zuwa a ce muku kaza eh wallahi za a ji me ake so ku furta za a kare tafiya eh saboda shedan ko ku barawo ba zuwa kawo tata eh sai ya san gidan da yake da dukiya ko kantin da yake da dukiya shawwa da haka ina mana nasiha ne akan wannan tafiyan dan Allah mu dubi Allah kada kunji kunji ya sa mai sanya kada zargin ne zargi ko la yakhafuna billahi law matala'im da haka mu tsaya tsakaninmu da Allah Allah ya kara mana ikhlasi ya tabbatar mana wannan kuma Allah ya sa wannan abu ya zama ba ya tsaya cikin samira ka ba ba ya tsaya lera local government ba Allah ka yada mana shi gaba da ko ina idan muna da bukatuncin irin wayannan nasihohin kafin a mutane shi da kafin ka ji muhadara ba fiya sai dai da azumi ayi jabi daga malamai a Kano to kaga yanzu an zafarar da mu littafi na yana da kura dole je karkare shi eh ko da ya tara ce kai zaka yi ka je ka kama bincike Allah ya sa mu dace Allah ka albarkaci rayuwar mu baki da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah bani mu hadir wa ce makani na da ka da malaka da wurin ka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة منتظرة إن شاء الله تعالى لا تغني إلى نفس سجاد القرآن. نعم. لتغني سجاد القرآن إلى جنة الحمد. أنا الأشهرين لتقبل جوات الجنة. المسلمين إن شاء الله على الله. إذا شيء أنا لتقبل جوات الرجل. Juga dunia dan dunia yang lain. InsyaAllah Taala, orang yang telah sihat adalah sudah menghafal. Haji, orang yang menghafal adalah. Nampak haji, insyaAllah. Bayangkan,
haji,
taken muhazara ta yaya za mu samu rahusa da shi kan manzon Allah ta yaya za mu samu rahusa da shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda batuni wanda zai zama ya kunshi abubuwa da yawa menene ceto yaya ake ceto wa zai ceto wa za a ceta yaya cikin je ka kunshi kuma yaya zamu yi wajen bin hanyar da za ka samu ceto manzo Allah kai tsaye kai da shi ba tare da wani ya shiga tsakiya ba insha Allah ta'ala wannan shi ne abin da za a gabatar za a saurara ta kafan sarjuta zamani malamin da zai gabatar insha Allah ta'ala kafin lokacin za a jiya da malami ya zai gabatar Allah ta'ala ya bani dawar shi na khairi jazakumullahu anna khairan
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا عذابنا وبك ذنوبي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا صبرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه